تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرن دبيو جواتن ذو الحج شكرا تدبو ديادة داري هدو دا تلاتين دا هدو هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم دا برن مكة زوا برن مدينة واندشين إيداتي دا أشرن دبقوي جواتن shine ya dace da 27 ga watan 10 shekara ta 2013 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bida'uha na Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda yau zamu tashi gabar magana ta biyu fadin sa talqinul muhtadhib talqinul muhtadhib abinda ake nufi da at-talqin shine wato laqana kalma laqanta kalma ko laqana kalma ka gaya wa wani yace kaza shine at-talqin a larabci ka ce yace kaza al-muhtadir ana lahum wadda yazo dabda mutuwa laqanta kalma ga wanda yazo dabda mutuwa ya faɗi kalmar wace kalma ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam imam al-qadi iyad Allah ya kara masa rahama yake cewa at-talqinu sunnatun ma'thura laqantawa wanda yazo dabda mutuwa kalmar shahada a ce da shi ya ce la ilaha illallah sunna ce da aka ruwaito ta daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace amila biha almuslimun musulmai kuma sun yi aiki da wannan ainihin talqini na alakantawa wanda yazo dab da mutuwa a ce da shi ya ce la ilaha illallah sannan malamai sun ki an ce makaruhi ne ba a so a ta matsantawa mutum a ce sai ya fada a dole a tilasta masa sai ya fada kamar misalin an ce ya fada bai fada ba a ta maimaita masa ba dan komai ba saboda wannan din kada a takura masa a wannan yanayi da yake ciki na dab da mutuwa idan bai fada ba Allah ne bai bashi dama da ikon ya fada ba wannan bai nuna cewa ya mutu yana kafiri ba dabar magana ta 13 malai ce fa iza hadarahu al-maut fa ala man indahu umur idan mutuwa ta zo wa mutum to waɗanda suke jinyarsa ko waɗanda suke kusa da shi akwai al'amura da shari'a ta wajabta musu su kula da shi ko kuma an so su aikata waɗannan al'amura kamar haka abu na farko an yulqinuhu shahadata su laqanta masa kalmar shahada liqaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi laqinu mautakum la ilaha illallah laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah inda almauti dakhala aljannata yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu wa kana yaqulu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna wa fi hadithin akhar man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna akhrajahu Muslim fi sahihi wa ziyadatu fil hadith al-awwal 'inda Ibn Hibban wal Bazzar rahmatullahi alayhim malai yace abu na farko shine wanda yake kusa da mamaci ko wanda yake dab da mutuwa ko dai mai masa jinya ko kuma wanda yazo gaisuwar mara lafiya din sai kaga mutum yana dab da mutuwa ko alamun mutuwa sun bayyana a gare shi to ana so ka lakanta masa kalmar shahada saboda fadin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ku lakanta wa mamacin ku la ilaha illallah ma'ana ku sa su fada shine at-talqi ku ce su fada akwai daga malamai waɗanda suke ganin kalmar laqinu mautakun tana nufin cewa wai ku yi ta fada a wajen su har su dauka ba tare da kun ce su fada ba wai kada a ce su fada. Zance da yafi inganci da kuma ya dace da wannan fassara, kyakkyawar fassara amintacciya, ita ce ka ce ya ce. Wani ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, wance ki ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A gaya mata in ta cafka an dace, a gaya masa idan ya cafka ma an dace. Shine ma'anar laqinu mautakum, wannan fi'il amr ne, umarni ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar. Ya zo a cikin ihkamul ahkam na ainihin wato kunce ikmalul mu'lim na imamul qadi Iyad al-Yahsubi rahimahullahu ta'ala, wannan hadisi da kuma sharhin da ya masa, yace yahtamilu an yakuna amrahu sallallahu alaihi wasallam bidhalika li'annahu mawdi'un yata'arradu fihi shaytanu liibsadi i'tiqadi al-insan. Abinda wannan hadisi yake nufi, yana nufin a gaya wa mamaci wanda ya kusa mutuwa a ce da shi yace la ilaha illallah, saboda wannan bigire shine lokacin da shaytan yake kokarin ya lalata wa dan adam aqidarsa, sai ya raba ka da la ilaha illallah. Burin shaytan yaga ka mutu baka imani da la ilaha illallah, ko ka mutu baka fadi la ilaha illallah ba. To shi yasa ake so shi wanda yake jinya ko wanda yazo gurin marar lafiya yace da shi yace la ilaha illallah, dan a karya lagon shaytan. Kamar yadda Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala Al-Yahsubi yake fada, yace saboda wannan wuri ne da yake shaytan yana sa baki a wurin, to kai kuma na Allah sai kai ma ka sa baki a wurin. Yace fa yahtaju ila muzakkirin wa munabbihin, kenan mutum yana buƙatar waye zai tunatar da shi, waye zai nabbahar da shi, waye zai fadakar da shi ala tauhidi, dan ya mutu akan tauhidi. Jama'a, duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada, ya mutu da la ilaha illallah, wannan yusanu dhannu bihi annahu mata ala al-islam, wa yusanu dhannu bihi annahu mata ala at-tauhidi wa mata ala al-aqidati sahiha insha Allah. Duk mutumin da ya mutu yana la ilaha illallah, yana kalmar shahada, to wannan insha Allah ta'ala ya mutu yana kan aqida, ya mutu yana kan tauhidi. Kuma daman babban abin da ake da bukata shine bawa ya mutu yana kan tauhidi. Allah ka dauki ranmu muna masu furuci da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. To anan gurin ku lura da hadisin, yace laqinu mautakum, ku laƙantawa mamatanku. Limada summu bil mauta, yaya aka ce da su mamata? Shin mamatan ne? To in dai mutum ya riga ya mutu, ya za a ce kuma a laƙanta masa? To me ma'anar cewa mautakum? Summu bil mauta li'anna al mauta aqrabahum ko hadarahum, an ce da su mamata ne saboda mutuwa ta zo wurin, ko saboda suna dab da mutuwa. Aka ba su sunan abin da nan gaba za su shige shi wata ilan da ƴan mintuna kaɗan. Kenan kada wani ya zo ce laqinu mautakum la ilaha illallah, ana nufin bayan mutum ya mutu a zo a ce wani idan mala'iku sun zo ka ce musu la ilaha illallah, ba haka ake nufi ba. Laqinu mautakum yani laqinu man hadara alwafa minkum, wanda ya zo dab da mutuwa ko wanda mutuwa ta zo masa kusa, kafin ya mutu a lakanta masa, ana so kalmar ƙarshe da bawa zai faɗa ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Dan manzo Allah ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, ribar kenan. Duk mutumin da ya zama kalmarsa ta ƙarshe a duniya da zai bar duniya ita ce la ilaha illallah, to wannan tabbas garanti zai shiga gidan aljanna. Allahu akbar. Duk wanda ya mutu yana kalmar shahada, to insha Allah wannan ka shafa Fatiha ka yi wa Allah godiya, duk inda aka je insha Allah zai shiga aljanna. Amma ku fahimci wannan abu guda, ba ana nufin cewa dan ya mutu yana kalmar shahada yanzu yana mutu wannan gidan aljanna zai shiga ba, ba haka ake nufi ba. Zai iya yiwa in yayi wani aikin da zai shiga aljanna din, direct entry kenan, ma'ana nan da nan zai shiga. Zai iya yiwa kuma wataƙila sai an shigar da shi wuta, an dan wanke shi, an tsarkake shi da wasu zunubai, da barna da ya aikata, amma dai karshen al'amarin sa dai lalle zai shiga aljanna, ba zai tabbata a wuta ba. Shine abin da ake nufi. Duk wanda ya zama kalmar karshen sa la ilaha illallah ne, albishirin sa zai shiga aljanna. Yi kokari kai addu'a ya kai bawan Allah, Allah ya ma arziki da mutuwa da la ilaha illallah. Ka cika da kalmar shahada, rabo ne, dace ne. Mazala ce yawman min ad-dahr, wata rana dai duk inda za a je a dawo a cikin kwanakin zamani, wata rana in ya mutu dai zai shiga aljanna. Kaga ana nufin cewa ba wai lalle ne directly yana mutuwa zai shiga ba. Wa in asabahu qabla zalika ma asabahu, koda kafin ya shiga aljanna din abin da ya same shi ya same shi, wata kila an shigar da shi wuta. Akwai ƴan laifuffuka da ƴan zunubai da suka same shi. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa sallama man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, duk wanda ya mutu ya san la ilaha illa Allah, kula ya san la ilaha illa Allah. Kun ga akwai bambanci tsakanin wancan hadisin da wannan. Dakhala aljanna, zai shiga aljanna. Me ma'anar ya'lamu annahu la ilaha illa Allah? Yani ya'lamu ilmal yaqini, yana da ilimi na yaqini, yayi karatu ya fahimci ma'anar la ilaha illallah da ka'idojinta da dokokinta da sharuɗanta da abin da ke karyata da abin da ke ciyar da ita gaba, ya san ma'anar la ilaha illallah. Yana yi wa Allah bauta ala ilmin wa basira, huwa la ya'budu Allah ala jahlin wa dalal, ba wai yana yi wa Allah bauta ne akan jahilci da ainihin wato bata ba. Lalle ya san la ilaha illallah kenan, yana nuna mana wajibi ne mu je makaranta mu nemi ilimin la ilaha illallah. Jama'a ba a kasuwa ake sanin ma'anar la ilaha illallah ba, ba a gona ake sanin ma'anar la ilaha illallah ba, ba a ofishi wajen aiki ake sanin ma'anar la ilaha illallah ba, makaranta ake shiga. So ku shiga makaranta ku yi karatu, ku karanta addini, ku karanta sunna, ku san ma'anar la ilaha illallah. Da annabi ya yi albishir, duk wanda ya san ma'anar la ilaha illallah kuma ya yi aiki da la ilaha illallah to zai shiga aljanna. Kaga wata albishir guda biyu, ku gane bambancin. Kenan ko da mutum ya mutu ba yana cewa la ilaha illallah ba, ko mutum ya mutu ba yana cewa la ilaha illallah ba, to insha Allah ta'ala zai shiga aljanna wata rana, tunda ya san ma'anar la ilaha illallah. An fahimci bambancin? Sanin ma'anar la ilaha illallah wanda shine mutum zai wa Allah bauta, shine tauhidin ai, ma'ana wanda ya mutu yana da tauhidi kenan. Wa fi hadithin akhar, man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, duk wanda ya mutu baya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala to zai shiga aljanna. Kaga wata albishir ma. Shi ma wannan hadisin kuma yana da bambanci da na gaban shi. Wanda ya mutu baya shirka, Allah ya taimake shi, baya shirka, kaga ya san tauhidi kenan, dan tauhidi shine abin da ke koran shirka. So Allah ya mai arziki ya mutu baya shirka, to duk yanda aka yi dai nan gaba dai zai shiga aljanna insha Allah, koda wa in asabahu ma asabahu qabla zalika, koda wani abu ya same shi na shiga wuta. A wata riwayar sahabin yake ce da shi, wa in zana wa in saraka ya rasulullah, yanzu mutumin da ya mutu baya shirka da Allah zai shiga aljanna koda yayi zina a duniya, kuma koda yayi sata. Annabi ya ce wa in zana wa in saraka, ko yayi zina ko yayi sata ko ya taba zina ko ya taba sata, to lalle zai shiga aljanna in dai ya mutu baya shirka da Ubangiji. Asalin hadisin wani ne yazo tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah mal mujibatani, wadanne abubuwa ne guda biyu da suke wajabta wa bawa ya samu shiga aljanna cikin sauki? Shine annabi ya ce wanda ya mutu yana yin a tauhidi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah zai masa azaba ba. Sannan kuma wanda ya mutu bai yi shirka da Allah ba to zai shiga aljanna, wanda kuma ya mutu yana shirka da Allah to Allah zai sa shi a wuta. Wa man mata wa huwa yushriku billahi tabaraka wa ta'ala dakhala an-nar, kishiyarsa kuma wanda ya mutu yana shirka da Ubangiji to zai shiga wuta. Ko da a wannan a riwayar nan ba a faɗa ba, amma ma'anar shine in dai ka mutu kana shirka kuma dan wuta ne kai. Wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq, shirka da Ubangiji shirka bala'i ne, shirka masifa ne duk wanda ya shirka da ubangiji kamar wanda ya fado ne daga sama shine faka annama kharra min as-samai aka jeho shi daga can saman sama kafin ya karaso fatakhtafuhu at-tayr sun tsaye suka gututsura shi suka ciccinye shi suka kekkeka shi aw tahwi bihi ar-rih ko kuma iska tai kace kace da shi ta debe shi ta jijjefar da shi a wuri mai nisa cikin daji to wallahi wanda ya san wannan ya mafi ni'ima akan wanda ya shirka da Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah fa baya yafewa ai shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah baya yafewa amma duk wani zunubi wanda ba shirka ba to Allah yana iya yafe shi amma liman yasha'u ga wanda ya ga dama ga wanda ya ra'ayi to me ya shirka hada Allah da wani wajen bauta kaji cewa akwai wanda yake baka arziki ba Allah ba kaji cewa idan ka saba wani to zaka talauce saboda ka saba wani kaji cewa idan kai fushi da wani rahamar ma ta Allah ba zaka same ta ba haka akwai masu irin wannan belief din mutum ya rataya wato wannan kuduri mutum ya rataye zuciyarsa da tunaninsa cewa in ina tare da wani zan samu aljanna in kuma bana tare da wani ba zan samu aljanna wannan mutumin shi kadai shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bautar kabari bautar gunki bautar ra'ayi bautar rana bautar wata duk shirka ne safi dan neman biyan bukata ta duniya duk shirka ne rataye-rataye makale-makale binne-binne safi kaga ana safi malam ana hada Allah da wani dan ana neman taimako ne duk inda aka yi safi to an nemi taimakon wani ne ba Allah ba kaga ana safi da jini yayinan mutum ya yanka dabba ya yanka kinkiya ko ya yanka akuya ko ya yanka rago ko ya yanka wani abu ya tari jinin ya zuba a jikinsa saboda tsafi ko ya sa a dafa masa jinin ya ci addamul masfuh da qur'ani ya haramta shine ijma'i malamai aka ce wannan jini haramun ne jini bi wuka addamul masfuh da Allah ya ce au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs da naman alade da jini bi wuka duk wasu dai ubansu dai ko bu jini ne mutum ya yanka ya tari wannan jini ya je wani abu da shi ko aka dafa mai ya ci ko ya shafa a jikinsa duk shirka ne akwai wanda za su sa riga fara mai kyau mai aske tunda za a yi shirka sai a zo a yanka dabba wannan far jinin ne da yake farfati sai zo duk ya jika musu fuska ya jika musu jiki to wannan tsafin yayi kenan ko ana son wani abu aljanu sun ce in ana gina wani abu ko ana gyara wani abu a ɗebo jini a zuba bokaye suna sa a yi wannan mutum yana gina gidansa sai ya ɗebo jini ya zuba ko yana gina hanya ya ɗebo jini ya zo ya zuba jinin wata dabba ko nan makamancin wannan duk tsafi ne kafirci ne wannan ba musulunci ba ne kuma mutum baya tsafi sai ya kafirci sai ya zama arni cikakke mai rijista ma so ku ji tsoron Allah wanda yake son ya samu shiga aljanna to ya hutar da kansa ya kama tauhidi kun fahimce ni wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa qarin fil hadith al-awwal inda ibn Hibban qarin da yazo a hadisin farko wanda aka tashi a cikin baka guda biyu bracket kausain wannan a riwayar Ibn Hibban ne da Imam al-Bazzar ba abu na biyu da ake da bukatar wanda yake kusa da mamaci yayi ko ka je gai da mara lafiya wataƙila Allah ya kawo masa mutuwa dab da shi ga abin da ake so ka masa ko kana jinya kaga wannan littafin yana karantar da mu yaya ake jinya kenan a musulunci tunda yanzu kana jinya dan uwanka wataƙila mutuwa ta zo masa ga abin da zaka ce mai na faɗa na maimaita ku gaya musu su ce la ilaha illallah shine zancen da yafi inganci kamar yadda zamu zo mu karanta kada a zauna ai shiru ba a faɗa ba wani yazo kana ganin dan uwanka yana fagam-fagam zai mutu kai shiru baka ce mai ba ka gaya masa ya faɗa ka kira sunansa ka ce wani ka ce la ilaha illallah ya amsa ya faɗa ka dace jinya ta yi kyau kenan أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قبل ما قال تبيو abin da yake kan wanda yake zaune kusa da mamaci ko wanda yake kusa da mutuwa shine kai masa addu'a, kuma kar ka fadi wani abu a kusa da shi in ba alheri ba. A daina zuwa kusa da wanda yake kusa mutuwa ana fadin maganganu na sharri, ko ana yi da wani, ko ana zagin wani, ko ana cin naman wani, ko ana gaya mai maganganu za su tayi mai hankali, ko ana zuwa ana gaya masa wata matsala ta shafi iyalansa a gida, ko wata kila yana cikin wannan yanayi yana dab da mutuwa a ce ai matarsa ta haihu ita ma ta mutu, kar a gaya mai duk abin da yake na tada hankali, kada a gaya masa. Ko a je a gaya masa wata kila wani mummunan abu da yi, a zo a ce ai ana neman ka ma yanzu da ka warke ma, wai an ce ma sai an je an kai ka kurkuma amma an daure ka ma wata kila kaza kaza, irin waɗannan abubuwan duka la yajuzu, bai halatta ba. Wala yaqulu fi hudurihi illa khairan, saboda hadisin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda, manzo Allah yana cewa idza hadartumul marida aw al mayyita, idan kun je wajen mara lafiya ko al mayyit, mamaci wanda yake dab da mutuwa ko kuma bayan ya mutu din ma, duka yana iya dauka, faqulu khaira, ku fada alheri, ba a so a rinka fadin sharri. Lish limadha lianna al malaikata, saboda malaikun Allah yu'minuna ala ma taqulun, duk abin da kuke faɗa malaiku suna cewa amin 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 amin. Kaji wani iko Allah, idan kuna kusa da mutum ya kusa mutuwa kuna faɗan alheri, malaiku za su ga amin amin, ko kuma bayan ya mutu din kuna zaune akan gawar kuna Allah ya yafe masa, suna cewa amin amin amin. Amma kun zo kuna cewa kai wani kan ya shiga uku, Allah dai kiyaye, suna amin ya shiga uku kenan, ba kyau. كفوا بالشر او جيش حديث اخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما ده امام مسلم ده امام البيهقي suka fitar da hadisin da wasansu. Abu na 14, yanzu nan mun gane abu guda biyu kenan ya koyan uwana, duk wanda yake kusa da mamaci mai ake so yi na farko ya lakanta masa kalmar la ilaha illallah, ko sau daya ya fada ya isa. Wata baiwa Allah mahaifiyarta tana dabda tana cikin wani yanayi na rashin lafiya, ana ganin ta kusa mutuwa, sai ta cewa la ilaha illallah, uwar tana fada, ta koma tana farin ciki tana cewa wallahi, tana ga baba, baban tana cewa dadi wallahi ko yanzu wance ta mutu nayi na ci nasara alhamdulillah, kuma sai gashi bata mutu ba. Ka san wani cewa zai in an zo ana fada la ilaha sai ku ya za ku dinka kira mana mutuwa mala, ya za a rinka kira mana mutuwa, mutumin nan ba mutuwa zai ba, baba ba mutuwa zai ba, kuna ta masa kalmar shahada. To a hakan an kiya gaya masa kuma sai wance kala ya tafi, Allah kiyaye mu. So da kaga biribiri kaga yaya al'amari yake, kurin ka fara la ilaha illallah. Jama'a kalmar la ilaha illallah wannan ita ce wato makami, ku tuna lokacin da baffan annabi ya zo zai wafati, Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba, zance mafi inganci bai musulunta ba, dan da ya musulunta annabi zai zo ya ce ya amma qul la ilaha illallah. Lokacin da ya zo zai wafati, manzon Allah ya zo yana cikin damuwa, ya ga baffan nan nasa ga manyan Qurayshawa sun kewaye shi mala, manyan kafirai. Manzon Allah ya ce ya amma qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ya baffa na kace la ilaha illallah, wannan ita ce kalmar da zan tsaya maka a wajen Allah. Wannan sai manzon Allah ma ana magana fade tana tsaya ma wajen Allah tabaraka wa taala. Abinda nake da bukata kace la ilaha illallah din, mana zai bakin din shi zai taimaka masa ya zama lauyansa a wajen Allah tabaraka wa taala, dan ya mutu yana la ilaha illallah, kuma Allah ya masa albishir dubba wanda ya mutu yana la ilaha illallah zai shiga aljanna. Bawan Allah nan Abu Talib ya duba dama ya duba hagun ya ga manyan turaku Quraysha wannan, sai suka ce a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu zaka kiyamaci hanyar Abdul Muttalib, zaka kiyamaci hanyar iyayenka, hanyar kakanka, hanyar babanka, zaka watsar da shi ba zaka bai hanyar babanka ba. annabi ya sake cewa ya amma baffa qul la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah annabi yana tuno irin nauyin sa da ya dauka da taimaka mai dai suka ce cewa yanzu zaka wakamaci addinin babanka ka kama kan addinin yaro addinin muhammadu da karshe yace ana ala millati abdul muttalib ni ina kan hanyar abdul muttalib kuma ya cika akan haka إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا كي محمد باكا شري يد وانده كي رأي وانده كقداما الله شيك شري يد وانده قداما شري أكلا بيوني أكوي هداية بيان وإرشاد أكوي كما هداية توفيق وقبول هداية بيان وإرشاد شري ta bayani annabi yana akwai shari'a guda biyu ɗaya annabi yana da ita ɗaya bai da ita ɗaya Allah ya bashi ɗaya kuma bai bashi ba shari'a ta iya bayani da fadakarwa da dora mutane akan hanya ta ƙwarai wannan annabi yana da ita a hannunsa kuma yana yi a haka yi mutu sallallahu alaihi wasallam akwai kuma hidayatu qabulin wa tawfiq shari'a ta karba da dacewa wannan kuma tana hannun Allah shine innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryarwa wannan hidayatu tawfiqin wa qabul kenan shiryarwa ta tawfiki ta karba da annabi yana da ita da dukkan kowa da kowa musulunta da duk wanda yayi wa'azi a Makka cikin kafirin nan da duk sun karba ai to amma abun a hannun Allah yake shine walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake dama tabaraka wa ta'ala Abu na 14 walaysa talqinu zikra shahadati bi hadarati almayyit wa tasmi'aha iyyahu bal huwa amruhu bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu alba'd wad dalil hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله قال نعم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بعضنا أكيد نبيد تلقيني با شين يويك ذو وجمم تشيكو واندي كسد متوى كذو كذنك فدل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كتميم تواب تارد كاتي يتيبا باشي أكيد نبيبا me ake nufi da talqini abinda ake nufi da talqini ka ga mai karara ya zaidu ka ce la ilaha illallah ya abdullahi ka ce la ilaha illallah ya mama ki ce la ilaha illallah ya wance na ki ce la ilaha illallah ya baba ka ce la ilaha illallah ka kira shi ka ce yace shine abinda Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake so ya tabbatar mana anan shine abinda shari'a ta fi inganci akai cewa ka ce yace yace sabanin yanda wasu suka fahimta cewa wai zuwa zaka yi kai ta fada kai ta maimaitawa a gaban sa ba zaka umarce shi yace ba a zaka umarce shi ya fada me dalili jari hujja hujja jari ko ga hadisin Anas bin Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mutum cikin mutanen Madina ashe annabi yana zuwa gaida maran lafiya kenan hadihi min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama iyadatul marid yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama gaida maran lafiya yayin da dan uwanka bai da lafiya gaishe shi abokinka bai da lafiya je gaishe shi asibiti yake ko a gida ka je ka gaishe shi ba sai dan uwa ko dangi na jini ba makoci ne abokin harka ne ka san shi ba ka san shi ba hatta wanda yake musulmi ne dan uwanka yana da hakkin bai da lafiya ka je asibiti ka gaishe shi wannan sai ya nuna mana muhimmancin fita da ake yi aje a gaida mutane ziyarar asibiti ana gaida mara lafiya mu marasa lafiya ana musu isani wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske wanda Allah ya je gaida wani mutum cikin mutanen Madina sai ya ce da shi ya kawuna sai mutum ya ce a kawunka ko dai babbanka sai annabi ya ce a kawuni kaga ashe gaida ƴan uwa da dangi yana da kyau yace annabi yace kace la ilaha illallah kullu hadisin ya khan kul ce kaga akwai kul kace la ilaha illallah ka fadi kalmar la ilaha illallah ko ku lura da wani abu guda umarni annabi ya bari yace a ce yace kaga ba magana ya zo wurin sa ne tsaya yana ta faɗa yana maimaitawa ba sai wannan din sai yace to kawo ne ko babba ne sai yace kawo ne sai ya sake cewa manzon Allah alheri ne a gare ni in ce la ilaha illallah sai annabi yace kware kuwa qala na'am haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahihi a bisa sharadin imamu muslim kaga wannan ai hujja ta yanke kat me yasa Sheikh Nasiruddin al-Albani ya faɗi wannan saboda a cikin wasu takardu na fiqhu Allah musu rahama malaman fiqhu sun tafi akan ba za ka ce yace ba to amma kullun idan aka samu hadisi marfu'i sahihi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan aikata wani aiki to akan fifita maganar da annabi yace ayi din ita ake aikatawa sama da maganar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه رواه عبد الله بن احمد في كتاب ابيه العلل ومعرفه الرجال بسند صحيح gashi dai ya bayyana dalla dalla Husain al-Ju'fi rahimahullah ta'ala yace na shiga wajen Imam al-A'mash Sulaiman bin al-Mahran Sulaiman ibn Mahran dani da Zaida a ranar da Allah ya dauki ran Imam A'mash muka samu gidan a cike da mutane mazaje sai ga wani tsoho wani dattijo ya shigo yana shigowa sai ya ce subhanallah yayi tasbihi kamar ya ga abun mamaki kenan yace tarawnar rajula wa ma huwa fihi kuna ganin mutumin nan ga irin halin da yake ciki na alamar mutuwa da tafiya amma wa ma minkum ahadun yulqinuhu babu mutum guda ɗaya da zai lakanta masa ya ce la ilaha illallah yana faɗin wannan magana sai Imam Ahmad sai Imam Al-Ahmad sai ya faɗi la ilaha illallah din ta yanda ya nuni da hannunsa ya ce la ilaha illallah yana mai motsa bakin saboda tsananin ciwo da rashin lafiya ba a ji sautin ba amma dai ya daga hannunsa alamar mai la ilaha illallah sannan an ga labbansa guda biyu sun yi motsi wannan maganar da wannan dattijon ya faɗa a ƙarshe da ya ce wa ma minkum ahadun yulqinuhu babu mutum ɗaya da zai lakanta masa la ilaha illallah yana faɗa kawai sai imamu ahmad sai ya cafa kawai sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai ya karisa da wannan to wannan ma kaga hujja ce mai karfi na cewa ka ce yace din ko wannan abdullahi dan gidan imamu ahmad shi ya rawaito wannan hadisi a littafin babansa al-ilal wa ma'rifatur rijal abu na 15 واما قراءه سوره ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه اليها وقال اليس الميت امرا مسلما yanzu zamu shiga matsalar karantawa mamaci surah yasin jama'a duk abinda mutum yake aikatawa da sunan addini to yayi kokari ya samu dalili tabbatacce ingantacce wanda babu kora babu datti a kansa yaje ci gaba da aikatawa duk abin da bai da hujja mai kwari bai da dalili sahihi ingantacce tabbatacce to ya bashi shefa alheri mashhurun bainan nas abu ne wanda yake ya yadu a tsakanin mutane muntashir kalamun mustafiz abu ne wanda yake ya shahara ya yadu cewa da yawa mutane idan za a yi mutuwa sai mutum ya bawa mai qur'ani qur'ani ce ta karanta masa suratu yasin lokacin da zai mutu to yau za mu tattauna akan wannan abin shin ya halatta ko bai halatta ba ya inganta ko bai inganta ba shi da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗi ra'ayinsa a wannan gaba ta 15 yace dangane da karantawa mamaci suratu yasin abu na biyu da fuskantar da shi alqibla kaga akwai wanda an ga yana fagan-fagan zai mutu sai ya ce a juya shi ya kalli alqibla a mai da shi ya kalli gabar ana yi ko ba a yi ana yi to shin wannan akwai nassi sahihi akan ayi tunda malamin hadisi ne sai ya ce falam yasihha fihi hadithun hadisi ko daya ingantacce authentic hadith tabbatacce hadisi lafiyayye ba a samu ba wanda ya ce a karanta wa mamaci suratu yasin ko kuma a fuskantar da shi ya kalli alqibla yace ba ma haka ba Sa'id ibn al-Musayyib an yi kokarin a juyar da shi ya kalli gabar yayin da ya zo mutuwa yace a ku bani ya hana kaga dai irin su Sa'id ibn al-Musayyib manya-manya a cikin tabi'a aikin su ai kaga zai zama hujja da dalili ko an ce za a yi wa wani haka ya hana haka din yace alaysal mar'u ra'an musliman ko alaysal mayyitu ra'an musliman shi mamacin ba musulmi bane tunda musulmi ne me buƙatar dan ya zo mutuwa sai an sa ya kalli gabar da tunda yake rayuwa ba kullun yana kallon gabar ba to kana tsammani yanzu mutuwar da zai dan an sa shi ya kalli gabar wani abu ne da zai kara masa wani abu to kaga wannan magana fa kenan akwai alamar tambaya da rashin inganci dangane da wasu suke tsanantawa wai idan mutum bai da lafiya an ga ya kusa mutuwa sai a ce a sa shi ya kalli gabar duk da cewa ya zo a cikin littattafai na fiqhu da wasu littattafai na hadisi kamar yadda ya zo sharhun bulughul maram na Imam Atiyya Salim rahimahullahu ta'ala ya kawo waɗannan maganganu wanda a ciki yake cewa an so wasu daga cikin salafus salih wasu daga cikin malamai magabata sun so idan za su rasu a rika karanta musu suratul ra'd an ruwaito cikin aikin magabata wasu cikin salafus salih yuhibbu an yuqra indahu suratul ra'd suna so a karanta musu suratul ra'd wasu kuma sun ce a karanta musu suratul baqara ko ba haka bane in za su mutu a karanta musu baqara shi a ra'ayin Atiyya Salim rahimahullahu ta'ala da sauran wasu malamai da suke da wannan ra'ayi na ayi suka ce babu wani maganar husuma fala yanbaghi al-inkar wal husuma fi zalika yace bai kamata azo ana musanta wannan ko azo ana husuma akan wannan ba tunda dai wasu magabata dai sun ce ayi musu haka din to amma shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani da sauran manyan malaman hadisi da wasu malamai na shari'a suna da fahimtar cewa duk abin da za a yi wa bawa indai da sunan addini ne to ya kamata a samu riwaya sahihiya tabbatacciya daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan shine aka turo shi ya zamanto dan aiki da aikin sa za a yi koyi da shi a sa dole mutane su yi wannan to yace ba a samu hadisi da ya inganta ba hadisai sun zo a karanta mu mata suratu yasin a karanta mu mata suratu kaza yace gaba ɗaya hadisan rubabbu ne ba ingantattu bane to kuma ba a aiki da hadisi mai rauni don ce mafi inganci hadisi mai rauni ba za a aiki da shi ba tunda akwai waɗanda suke sun inganta ba shi ba to shine malamin yake kokarin kare wannan dalili na cewa maganar a karanta wa mamaci suratu yasin bai inganta ba ko wani zai zo ya ce sai an yi masa to hadisin bai tabbata ba kuma ba wajibi bane ba dole bane sai an yi in wani yace bai zai yi ba bai saba wa Allah ba idan wani aka ce za a sa shi gabar wani yace ba za a juya shi gabar din ba ba a saba wa Allah ba nan Sa'id ibn al-Musayyib ya hana haka bayan wannan ko ba a samu nassi da yace ai ba nassi sahihi tabbatacce وعن زرعه بن عبد الرحمن ده زرعه ابن عبد الرحمن انه شهد سعيد بن المسيب في مرضه يا جي وجن سعيد بن المسيب لوكسن ده باشي ده لافيا وعنده ابو سلمه بن عبد الرحمن اوجنسا واتو اكوي ابو سلمه ابن عبد الرحمن يا زو غيشيشي ko yana zaune a wajensa fagushiya ala sa'id sai su ma ya kama sa'id ibn al-musayyib alamar mutuwa fa amara abu salamata an yuhawwila firashahu ila al-ka'ba sai aka umarci abu salama ya juya ainihin shimfudar sa'id ibn al-musayyib ta koma ta kalli al-qibla ta kalli ka'ba fa afaka sai nan da nan shi sa'id ibn al-musayyib sai ya farka fa qala hawaltum firashi kadde kun juya mun shimfuda ta fa qalu na'am sai suka ce eh ya sa'id ibn al-musayyib ya imam mun juya maka shimfudar ka kware kuwa fa nazara ila abi salamata sai shi sa'id ibn al-musayyib ya kalli abi salama wanda yayin wannan aiki fa qala urahu bi ilmika sai sa'id ibn al-musayyib yake cewa ina zatan dai da ilimin ka akai kana sanin da wannan abun ko fa qala ana amartu sai Abu Salama ya ce kai ni ne ma nayi umarni ma ayi haka din fa amara Sa'id an yu'ada firashu Sa'id ibn al-Musayyib ya ce kai ku dawo mun da shimfiɗa na yadda nake to Allah wannan ba hujja bane karara kaga salaf ko me yasa Sa'id ibn al-Musayyib an juya shi ya kalli al-qibla yace a dawo da shi inda yake me yasa wa zai ban ansa na'am saboda kada a masa bid'a ɗaya kenan sannan kuma saboda me na'am babu wata sahihiyar hujja ingantacciya da tace a juya mutum in zai mutu ya kalli gaba akwai ƙari na'am mala ba hadisi sahihi da ya goyi bayan ai haka kaifa da kyau saboda jagora ne Sa'id ibn al-Musayyib idan an yi masa haka wasu za su kwaikwaya kuma babu dalili akan haka na'am ba a yi wa manzan Allah haka ba da an yi wa manzan Allah haka Sa'id ibn al-Musayyib zai ce shi ma a yi masa kaji kwakwale suna barin ilimi ko su sunna kenan ko da a gari ana yi ka rike wannan shine ilimi shine gaskiya za a ce wannan mutumin tsantsanini ne sabon addini mutane ne yan kaza daman ai al'amarin su sai dai Allah ya tsawaki haka ake faɗa ka tsaya akan gaskiya ka huta yanzu wannan ya fito fili ko to wannan magana Ibn Abi Shayba ya fito ita a cikin al-Musannaf mujalladi na fudu shafi na 76 da isnadi sahihi daga anzur daga zura abu na 16 wala ba'sa fi an yuhdar an yahdura al-muslimu wafata al-kafiri li ya'rid al-islam alayhi babu laifi musulmi zai iya halattar mutuwan kafiri kun ga wannan tambaya ce mai kyau karatu ne mai kyau wani arni yazo zai mutu ko wani kafiri yazo zai mutu ya halatta musulmi ya je wurin kana ce ya zaka tsaya arni yana mutuwa kana wurin ya halatta ko bai halatta ba yace wala ba a saba ne bi raja'an yuslima amma fa da fatan Allah ya sa kafin ya mutu din ya musulunta li hadisi Anas radiyallahu anhu qala saboda hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa kana gulamun yahudiyyun يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ونيارو بيهودي ينا يو منزن الله صلى الله عليه وسلم هدما سيرش الله فيها دع الله كدوب مكارم الأخلاق كما كدوب السياسة الزمن تكيوا يارو النبا مسلمي بني بيهودي ني يزو يي ديك يو النبي هدما كدوب فا أما هو بمسلم تبا اينام akwai matar da annabi yazo yake tallata mata musulunci yake cewa ke musulunta kin musulunta zan aure ki zan saki cikin bayina tace a ni ka banna akan yahudanci na to wannan yaro yana yi wa annabi hidima amma bai musulunta ba duk rayuwar da suke da annabi yake musulunta amma yana son annabi ta yadda yana mai hidima kuma hakurin manzon Allah da kyakkyawan mu'amalarsa ita za ta bayyana yau anan yaro kan sai rashin lafiya ta kama shi manzo Allah fa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu sai manzo Allah yace yana gaida wannan bawan Allah ashe ya halatta ko ba musulmi bane yayi rashin lafiya kaje ka gaishe shi kenan gaida mara lafiya bata takaita akan sai musulmi kadai ba abokin aikin ka ne wataƙila a office ba musulmi bai rashin lafiya kaje ka gaishe shi kasuwanci kuke da shi yayi rashin lafiya kwanta kaje ka gaishe shi a makoci ne wataƙila yayi rashin lafiya buga mota kuje ku gaishe shi da limamin unguwar ku ma ba laifi dan limamin limamai ya je gaida bai hude bai da lafiya hujja kenan annabi ya je gaida wannan yaro to amma manzon Allah da yaje sai ya dawa fa qa'ada inda ra'sihi annabi ya zauna a daidai kanshi fa kana lahu aslim annabi yana zama wurin sa sai ce ka musulunta mana Allahu akbar undur ila da'wa aslim ka musulunta ka karbi kalmar shahada kamar kai ne kuna kasuwanci da mutum ba musulmi ba wata ranka ce wani ka musulunta mana ka huta da Allah kai ne kuna aiki da wani ba musulmi bane kuna kikiyar mu'amala kace wani ka zama musulmi mana wani me baka sani ba yanzu a musulunci shekaran mu nawa da kai kai kokari ka zama musulmi wani ka fara sa masa ra'ayin da'awa amma kana zaune da shi shekara 5 6 7 8 9 10 ba za ka iya bude baki ka ce da shi ya musulunta ba baka da'awa ba bukata ka ja masa aya ka ja masa hadisi ka tallata masa annabi ya ce aslim baban yaro ba yahudi yana nan fa nazara ila abihi wa huwa indahu sai ya kalli baban shi shi yaron ba yahudi sai ya kalli baban sa lokacin baban sa yana tare da shi kaman kaga kenan ba yahudi ne amma ba zai bi umarnin annabi ba sai ya nemi izinin baban shi kaga ba yahudi ya san darajar uban sa kai ko musulmi ana karkici da kai akan babanka kabishi kaji kabishi ka taimake shi kaji ka taimaka masa kai masa da'a kaji kai masa da'a fa qala lahu ati abul qasim sallallahu alaihi wa sallam uban yaro nan bai hude kawai sai yace maza kai da'a wa baban qasim yi masa da'a bayahude yace wa dan uwansa bayahude ko yace wa dan sa bayahude kabi muhammadu kai jama'a amma yau musulmi yazo yana ce wa dan uwansa musulmi kada abi sunnar annabi ku rike wannan gabar bayahude yace wa dan sa bayahude abi annabi bayahude mai gaba da musulunci mai fada da addini yau gashi a wannan riwayar Imam al-Bukhari da Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi yace wa dansa ati' abul qasim daidai da fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila daidai yake da fadin sa wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin idan kun bi muhammadu kun shiriya haka qur'ani yace ba yahudi yace abi muhammadu fa aslama yani fa aslama as-sabi yaron sai ya musulunta ashe ka zamanto cikin masu bin annabi riba ne gare ka kakka wayi gari cikin masu fada da sunnar annabi kakka wayi gari cikin masu yakar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya kubutar da wannan bawan Allah daga wuta ashe duk mutumin da ya mutu bai yi wa Muhammadu da'a ba ashe yana wuta ashe duk mutumin da ya mutu bai yi musulunci ba ashe yana wuta saboda wannan hadisin alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya fitar da shi daga wuta ashe shiriyar fitar da wani dan daga wuta a hannun Allah yake tabaraka wa ta'ala shi kadai ba kullun a wajen Allah yake sallallahu alaihi wa alihi sallama falamma mata qala sallu ala sahibikum yayin da ya rasu sai manzo Allah ya ce ku yi wa dan uwanku sallah akhrajahu al-bukhari wal hakim wal baihaqi wa ahmad wa ziyadatu lahu fi riwaya da imam al-bukhari da imam al-hakim da imam al-baihaqi da imam ahmad su suka rawaito wannan hadisin kuma qari din na imam ahmad ne wanda yazo a cikin bracket falamma mata qala sallu ala sahibikum asawra riwayoyi babu wannan karin fa man falamma mata qala sallu ala sahibikum wanda in sati mai zuwa yazo insha Allah shine zamu yi dani shari'a kai saboda ana nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa na daidai ina fatan Allah ya ba mu lada wanda kuma nayi kuskure ko tunta ban harshe ina neman Allah mana afwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wannan dan uwa yana cewa malam menene sunna yayin kira sallah asuba kira daya ake yi ko kira biyu mana me annabi ya tanadar abinda ya tanadar a sallah asuba yi kiran sallah biyu ita ce sunna ladane kuma guda biyu ake so su yi ba ladan daya ba da babban ladan da karamin ladan daya ya kira na farko watakila wanda yake zuwa da wuri ya kira na farko me yawan makara kuma a bar masa kira na biyu haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake bilal ibn abi rabah ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake kira cikin dare Abdullahi bin Ummu Maktum Al-Kafif Makahu shi kuma shine yake kira na biyu fa innahu kana rajulan a'ma wa la yu'adhdhinu hatta yuqal asbahta asbahta mutum ne wanda yake makahu baya yin kiran sallah ma sai an ce kai gari ya waye gari ya waye asbahta asbahta wannan riwaya ce sahihiya ingantacciya Bukhari ya ruwaito ta da sauran malamai kaga wannan sai nuna mana ashe mutum biyu ne kenan kira sallah biyu ne in an samu dama ladan guda biyu ya fi kyau idan ba a samu dama ba shi kenan sannan kuma babu tsawon lokaci tsakanin kiran farko da na biyu wani abin da ake ladani ya je karfe 2:30 ya je ya ce ihu yana kiran sallah wannan fa ba a ce ai ba suka ce tsakanin kiran sallan wannan da wannan bai wuce wannan ya hau asumiya kafin wannan ya sauko ɗaya kuma ya kira ba ba bambanci duk wanda ya je Makka ko Madina sun yi maintaining wannan sunna sosai za ka ga tsakanin kiran sallan farko in dai kai sallar asuba a masallacin Haram Makka ko na Madina za ka ga tsakanin kiran sallah na farko da na biyu din kaɗan ne ba wani bambanci kana gama raka'atan al-fajr baka gama zama ba ma za ka dain ya ko kuma kana ana gama kiran wannan kiran sallah mai kiran farkon ba a dade ba sai ga dain kuma ya zo ya abu nan ba a dai dadewa so abinda ake da bukata ya koyan uwana a kiyaye wannan din ba a so a tsawaita lokacin ban ce sai awa kaza ko minti kaza ba dai amma dai a kintaci lokaci wanda yake na ainihin wato ba mai tsawo ba sai kenan sannan to wanne ne ake as-salatu wanne ne ake as-salatu akwai sabanin malamai mai karfi dangane da wanda ake as-salatu na farko ne ko na biyu akwai riwayoyin da suka ce na farko ne akwai riwayoyin da suka ce na biyu ne Isbulu Salam ya kawo maganganun da sauran maganganun malamai so abinda dai malamai suka rinjayar shine duk wanda aka yayi ko a na farko akai as-salatu ko a na biyu akai yayi amma da yawa yawa ni ina bayar da fatawa wadda dalilai ya fi gamsar da ni dan dalilai ne masu yawa ba zan iya faɗan su yanzu a nan ba saboda ba lokaci dalilan cewa a kira da farko din shi yafi ni a fahimta ta da kuma ra'ayin wasu cikin malamai ayi da farko din amma ba mamaki kuma kaji wani malami ya bada fatawar wanda yace ayi na biyu din so ba wani abu ne na matsala ba ko na sabani ko na fada ba ko suna cewa to daman ayi ayi na farko ai shi ya kamata a ce as-salatu khairun minan nawm kamar ana tashi mutane ne daga bacci jama'a sallata hu bacci wala ku bar bacci ku zo ku shirin sallah wasu kuma suka ce a'a ai ana as-salatu khairun minan nawm ne ga mutanen da suke an kira na farko basu ji ba basu tashi ba suna ta bacci to ana cewa to sallah fa tafi bacci yanzu sallah za a tayar ka gane kiran sallah kace to shikenan sallah fa tafi bacci yanzu da an gama ikama kawai za a yi sallah so akwai sabanin malamai kwarai da gaske akan kaziya din amma dai lahi ya zo insha Allah wannan nabi yana cewa yaya maganan ashura a musulunci da larabci yayi ta halatta ko bata halatta ba babu wani in bikin ashura kake nufi bid'a ne wanda kuma insha Allah za a fadakar da hudubobi da kuma dallacoci da fadakarwa akan harkar ashura din nan goma ga watan al-muharram bid'o'in da mutane suke yi insha Allah ta'ala za a fadakar dangane da falala kuma manzon Allah ya ce ai azumi ne ranar goma ga watan ranar ashura goma ga watan al-muharram tara ga watan zulhajji azumin alfa goma ga watan al-muharram azumin ashura kankarar zunubin shekara guda kuma wannan azumin ashura shine azumin da aka fara farlantawa a shari'a da ba ramadan wannan ashuran ake yi shi ake ta yi da shi dole ne shi manzo Allah ya ce na zo madina na tarar da yahudawa suna yin azumin ashura saboda wai suna yin wannan azumi don murnar a ranar ne Allah ya kubutar da annabi Musa daga hannun fir'auna sai manzo Allah ya ce nahnu ahaqqu bi Musa minhu mu muka fisa cancantar annabi Musa ba wani ba yahude ba mu ne mu musulmi mu ka bi san annabi Musa fa amara bi siyamihi yayi umarni yace ai ta azumin ashura to daga baya sai Allah ya farlanta azumin ramadana da ya farlanta ramadana sai ashura ta zama ba dole ba to amma kuma tana da falala to sai kuma ya faɗa hadisi yake cewa tunda yahudawa suna yi duk goma mu muna yi goma ga wata su ma suna yi goma ga wata to mu kuma shari'a ta ce mu saba wa yahudawa kan mu daidai da su mu yi kokari duk abin da ya yahude yayi kar mu yi irin nasa ta dafa kai yanzu kuma kokari ake abin da suka yi din shine ai nasu shine daidai a duniya kenan Allah rama mu da tabiwa malam annabi yace la in baqitu ila qabilin la asumanna tafih idan Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin tasu'a na kuma yi ashura kaga mu mun yi biyu su sun yi daya to kuma Allah bai sa ya samu dama ya kai wannan shekarar ba to sai zama yanzu yana da kyau sunna ne idan za a ce wa mutane su yi azumin to sai a ce su yi tasu'a su yi me su yi ashura ina fata ana fahimta insha Allah ta'ala wani sati idan mun zo zamu da fadakarwa dangane da ainihin wato muhimmancin ai azumi din kun san waɗannan abubuwan ƴan uwana fa su ne suka saura mana su ne suka me su suka saura mana mu yi mu samu lada mu samu matsayi a wurin Allah rayuwar ba ta da daɗi yin addini shi ne ya saura mana mu bauta wa Allah mu samu nutsuwa mu samu kwanciyar hankali kaucewa Ubangiji kuma taɓewa ne to shi kullum musulmi abinda shari'a za ta ce yayi ya aikata to wannan abin shine abin soyuwa shine abin me abin kauna gare shi ka kuma duk abin da zai taba addinin musulunci to shi kuma wannan abin ki ne abin damuwa ne ga dukkan mutum musulmi mai kishin musulunci mai kishin addini kuma ya kamata dan halal da ya yadda da Allah Allah ne kuma shi yake azurta shi yake ciyar da shi ya kawo shi ma ya bashi numfashin to kuma ya so Allah alamar mutum ya haifu mutumin arziki ne dan kirki ne ya so Allah ya kaunaci Allah son Allah da kaunar Allah shine son addinin Allah, taimakon addinin Allah, goyon bayan addinin Allah, kin yadda da duk abin da ya taba addinin Allah, kuma da bakin ciki da dukkan abinda ya iya taba addinin Allah. Wannan shine alamar imani. Wasu suna ta surutu a gari gari yayi zafi ana cewa kaza, wai wai wani ya faɗi magana akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kaza, shi da yaje ya faɗi magana akan Annabi a cikin maganganunsa da abin da yake faɗa, watakila bai auna ba, watakila bai san ya faɗa ba, watakila ya san ya faɗa, watakila ya kaza kaza, yaje faɗi magana sai aka gyara shikenan, kuma aka dauka ana ta ya madi da ana cewa kaza. Ah, me yasa lokacin da aka ce wa Annabi a ce wai wani manzon Allah a ce wai wani a ce wai dan an zage wani an ce addinin sa yanka dan an zage wani Annabi ya fi karfin a ce masa wani malam? Yawa, kuma kowaye ya faɗi wannan maganar dole a kalubalance shi. Wannan shine gaskiya kwaya daya. To shikenan me ya kamata manya sai su gyara lafazinsu. Ba faɗa ba zagi ba cin mutunci. Duk wanda yazo yana shiga cikin jama'a gyara lafazi. Mutum ya san me zai faɗa. Yawan surutu ba shi bane ba, a ka san me zaka faɗa, musamman kuma mutum jagora shugaba. Kuma ana cikin wani yanayin da wani yazo ya ci mutuncin addinin, ya zagi malamai, ya musu kaza, kuma ba a dauki mataki a kansa ba, kuma wata magana ta rabullowa, ai dole mutane su yi magana, ai ba zai yi a hana mutane su faɗi ra'ayinsu abin da suka fahimta ba, shi ma fara'ayinsa ne abin da ya fahimta ne ya faɗa, sai aka yi gyara. Shikenan malaman musulunci sai suka faɗa suka ce wannan abin ba daidai ba ne, kuma Allah ya ce alkawari ne in an faɗin yi kuskure ai bayani, ba faɗa ba zagi ba la'anta, an yi kuskure shikenan a gyara. Me na damuwa? Idan ba ku ji damuwa ba wallahi ku tumci imanin ku. Annabi ai ya fi karfin a ce wai dan an zagi wani a ce addini sai madara wani? Annabi yo duk duniyar ma kai. Me zan ce ne ma wai? To waye ma waye a duniyar in ba shi ba? Waye fi shi ba wanda ya fi shi? Magana ta adalci, magana gaskiya. Ina fata ana fahimta. To sai ai hakuri. Haka damar rayuwa take. In mutum ya taɓar gaza aka mai gyara, to sai a ja masa kunni sai ya gyara, gobe kai ya ƙara taɓar gaza. Ko ba haka bane ba? Mu da aka zo aka ci mutuncin malama, aka ci mutuncin addini, aka yi komai, sai aka yi shiru, ko mutumin gashi har yanzu ai ba a sauke shi ba, kuma yana nan yana tsayar da yake yi. Ko ba haka bane ba? Shi wannan kuma shafaffe da mai, shi ko mai laifi ba? Kuma wanda kuma an taɓa Annabi, Annabi matsayinsa kuma shi an taɓa shi, kuma shi ba a yi laifi ba. Sai wani da aka ce yayi laifi, shi wannan wanda aka ce yayi laifin daga ƙarshe shine kuma ake ganin cewa ba kyauta ba. Wannan wace irin al'umma ce wannan? Ba zagi kowa ba, ba a daki kowa ba, ba a tsine wa kowa ba, ba a yi kaza ba, ba a yi kaza ba, ai ta ta zo mai da sauki fa. An masa uzuri ma da yawa wallahi. Da yawa wallahi ana ba da uzuri, wala Allah subutar baki ne, watakila bai fahimta ba ya faɗa, watakila kaza, watakila kaza. Muna fatan Allah ya sa ba subutar baki ne, sai ya fito ya gyara. Me a jama'a ku yi hakuri, subutar baki ne na faɗa shikenan. To ya je ya gyara mana, me laifi a ciki zo gyara, in jarida su je ya faɗa ya gyara shikenan. An zauna lafiya. Ai matsayin Annabi ya kai in an yi kuskure a kansa a gyara, ko bai kai ba? Sai a gyara, sai a gyara. Shine kaunar Annabi, kuma muna fatan Allah tsara ba da zaman lafiya, kuma addini kuma za a ci gaba da sansa insha Allah bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wannan yace wai me ye hukuncin mutumin da yake bin liman sallah wadda ake karatun sirri amma shi kuma ya ki yayi karatu a bayan liman din yayi shiru, ana azhar liman shiru shi ma shiru? To gaskiya yayi kuskure babba, dan wajibi ne karatun Fatiha a bayan liman. Zance mafi inganci da bayyananniyan karatu da koyayyen karatu. An gane? Karatun da ake yinsa a bayyane, kai kokarin ka jefa Fatiharka. Ko da bayan ya idar da Fatiha ne kafin ya shiga sura. Kai ko kuma kafin ya fara Fatihar kai Fatiharka, ko kuma in ya ja aya dan numfashin da yake sai ka ja ayar kafin ya zo. Malamai sun ce dan Annabi ya ce la salati liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Duk wanda ya yi sallah bai yi Fatiha ba, to sallar sa bata yi ba. A wata riwayar duk wanda ya yi sallah bai yi Fatiha ba, fahiya khidajun ta zama tsumma, ta zama tsumma, ta zama raki, ba za a karba ba. To kenan yanzu anan wannan hadisin Imam Bukhari ya fi da shi a cikin wani littafi da ya magana akan juzul qira'a khalfal imam kenan duk wanda ya salla bayan liman bai fatiha ba sallarsa ta zama tsumma ta zama khidaj to gwanda ma wanda suke karatu a bayyane wasu malaman ma suka ce ka iya shiru dan Allah cin ana karatun qur'ani a shiru wannan kana da wannan sun da yace kai shiru ka saurari liman karatun sa amma in a koye ne to lalle fa sai kai karatu yayi isha'i rakoyin biyun farko ba kai karatu ba saboda kana sauraron sa raka'a biyun karshe to kai ma fa za ka karanta ka fatiyar ana bin ka bashin ta to zancen da yafi inganci kuma ko a bayyana ne ko a boye dole sai ka karanta fatiha so amma mutum tun da bai sani ba kuskure ne to sai ya nemi afwar Allah ya fi masa wannan bawan Allah yake cewa wai baki ne suke zuwa daga kauye suna sayan kaya wai sun tada sallar al'asar shi wanda yake tambaya yace ya tada sallar al'asar sai mai gidansa sai yace wa bakin su bi shi shi dan gari idan yayi raka'a biyu su su sallama su shi kuma ya cika ta biyun sa me aka yi sallar ba ta yi ba duk wanda ya bi mai cika sallah ya bi mai zaman gida kai matafi ne ka bi mai zaman gida to sai ka cika sallah akwai fatawoyi ana faɗa ya yi sallamar sa to ai wannan malamai sun faɗa cewa duk wanda ya riga liman sallama bai da sallah to ka riga liman ɗinka sallama ya zauna wai yayi ta jira ya jira yayi ne har ai raka'a biyu yana zaune yana wace irin tahiyya ne wannan ya zauna yana jira ya bi shi gurin sahabbai sun zo suna yin kasar sun bi limamai a Makka ma cika sallah sun cika sallah sai ka cika sallah shine sunna haka kuma idan mai kasaru ya wuce yayi mana limanci shi yayi kasarun sa mu ko mu cika sallah in dai fatawa ce ta sahabbai da ingantacciyar fatawa ta malamai shine bai halatta ba wanda yake yin kasaru ya bi mai cika sallah kuma ya yanke raka'a biyu bai halatta ba so mai gidanka da ma tsayawa a harkar shagon sa da ya kuma tsaye yawa haka kullun yana shago yana sai da kansa yazo ba da fatawa ya ce wai wai kaje wai kaje wai 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 tsugutsure guda biyu kai kaje ka tsarsa ka gaya masa wa daidai bane kuskure wannan yana cewa da larabci shi ma ya rubuto wai me bambanci tsakanin mace mai aure da mara aure az-zawjatu wal bikra dangane da abin da ya shafi kwalliya ko wajen fita aiki ko neman abinci misali da kuma magana da maza da kuma fita ba tare da izini ba in other words in ba ku gane ba shin yana kan yarinya budurwa in za ta fita gida sai ta nemi izinin babanta za ta iya zuwa ta je ta yi aiki ta yi sana'a ta yi talla magana da maza matar aure ce kawai ba za ta yi magana da maza ba mai aure wannan mara aure za ta iya yi shine ko ba shi bane mai shine abin da yake tambaya duk hukuncin nan gabaki daya da ka faɗa da mai aure da mara aure duk ɗaya ne ba bambanci dokar da aka kafa wa mace mai aure mara aure da ta kai munzalin da za a iya sha'awar ta ita ma yana kanta Allahumma illa abin da ya shafi fita gida fita gida wannan ban da wani nasi karara da yace ba za ta fita gida ba sai ta nemi izinin ubanta amma ina da nasi saboda fitina yanayi na zamani da fitina halin da ake ciki ya kamata ya idan za ta fita ta nemi izinin iyayenta dan a san ina ta je ko ba haka bane za ta iya fita wata fitinar ta je ta faru ko kuma in an sake musu an ba su dama za su iya fita su rinka zuwa suna barna ba tare da sun nemi izinin iyayensu ba so yana da kyau darajar iyaye matsayin iyaye da kuma halin da al'umma take ciki yanzu lalle ne yara ƴan mata za su fita su rinka neman izinin iyayensu maza da matansu kafin su je wani wuri a san inda suka tafi inda Halima a hada ta da wani kaninta namiji da ya dan fara dagawa su tafi tare da shi kamera kenan sarkin daukan hoto duk inda za su je suna tare kar ya yadda wani ya bashi yar alawa ya aika shi ya je wani wuri ba laifi idan an yi haka saboda yanayin da ake ciki malam shekaran jiyan nan wani dan uwa ya kawo min kuka a nan garin a wata unguwa an yi wasu yara samari marasa kirki ba su ma gama kaiwa samartakan ba shekara 13-12 wai sun yi fitsara da iyayensu da komai a layi yarinya wai budurwa wai idan za ta wuce wai sai su bi ta wasu sai su kunce mata zane a fashe da ihu kuma manyan unguwa suna gani ana dariya wasu kuma sai su bi ta cikin su a kowane su kuma kawai kokari za su yi sai sun yi kokari sun taba mamanta yara kanana wallahi shekara 13-12 sai je da gudu kamar da wasa ana gani sai mazai tabo mamanta sai dawo in ta juya za ta dake sai danna da gudu shikenan wallahi har ya kai ga yara ƴan mata wasa wuce a garin nan kuma da iyayensu wannan wani irin bala'i ne wani irin masifa ne idan ba ku hana ba da ƴaƴanku za a yi wata rana ko ba ka bane eh ko wata rana a zo ayiwa mahaifiyar wani ko ayiwa uwar wani ko ayiwa yar wani su kaga wannan yana nuna mana ashe su kansu yara ƴan mata bane su rinka fita suna zuwa wurare ba tare da an sa ido akan su ba akwai hadari akwai hadari wanda yana da kyau musamman halin da ake ciki yanzu din nan a lazumta musu sastra ta addini sa hijabi sastra har kasa niqabin nan su rinka sa shi ya zama ba a maganin ta ballantana a sha'awarta ku yi hakuri da haka din haka shari'a ta ce ai ku sabar wa ƴaƴan ku haka tana tasawa ta fara dagawa za a iya ganin ta a sha'awa kurin ka ninke ma mata niqabi ta sai mata safa kala-kala bakakken safan nan na kafa da na hannu maganin mayu kullum za ta fita ta sa safa Allah kuwa ko kunshi ta ba wanda zai gani in ta je cikin gida ko ƴan uwanta mata ko gidan dangi ta cire safar ta cire wannan cire niqabin ce harka ta in za ta fito ta rufe kirif wallahi abin da ya kamata mu yi kenan mu tsare zuri'ar mu Allah barna ta isa ana barna da yara da yawa kuma iyayen da aka ganta da aka sha'awar ta yadda za a bi ta in kun bari ta tallata jikinta a lokacin kuma maza za su yi ta binta ba ka san lokacin da wani zai zo ya yaudare ta ba ya je lalata da ita ya je barna da ita ya je waye da ita ya je waye da ita so ya kamata a sa ido kuma yana da kyau a kula sana'a in za ta je ce sana'a shi ma yana da kyau iyaye sa ido su duba wani irin sana'a za ta yi wanda ya dace da ita kyanta wannan tallatallan kyanta a haƙura da shi in dai talla ne da za ta fita to a haƙura da shi ya fi alheri saboda lalacewan al'ummar yanzu duk yarinyar da take fita tana sai da masara baka da garanti a kanta duk mai fita tana sai da goro baka da garanti a kanta duk mai sai da shinkafa da wake baka da garanti a kanta duk mai sai da abin nan agwaluma ko mai sai da wacece awara baka da garanti duk masu tallatallan nan ko a kasuwa ko a ina baka da garanti ku je ku ga yadda ake wasa da su a kasuwanni wasa wani ma zai bata ba wani a rigar ta ba zai samu ta ba ko wanda yanzu zai bata kudin abinci ne ya sayi shinkafa da miya take sayarwa a irin kasuwannin yanzu zai bata sai kama mace rigar sai soka mata kawai dan da ya taba ta ka duba dan Allah wulatanci ni ba na so wallahi ba na so shikenan yadda kuma ya riga gama taba ta shikenan ba iya abin da za ta iya kenan wani kuma zai mika mata wajen mikawan sai ya rike hannunta zai mika mata kuɗi sai ya rike hannunta duk haka ake fa da kannanmu da ƴaƴanmu ba da ƴan uwanmu ko ba kannan wani ba ƴaƴan wani ba ƴan uwanmu ne duk yaran za ka suna ce ƴan uwanmu ne ko ba ka bane ƴan uwanmu ne abin tausayi abin damuwa wanda suka fi kowa hadari kuma waɗanda suke kai wa masu gini abinci ku yi haƙuri inda magina a nan a yi haƙuri irin gida masu gini ginin masu gina bricklayers da laborori suna azabtar da ƴan mata a garin nan wanda in hizba ya kamata su sa ido a kansu da yawa ana yi wa mata barna da yawa in gaya muku da yawa abin ba a cewa komai to kuma tallan nan na mata ma da ake ma duk yawanci wahalan banza ne ba wani ribar kirki wallahi sai a dora wa yarinya talla duka ribar abin da aka samu bai fi 150 ba to wani kayan ma gaba ɗaya na tallan ba bai wuce 300 ba yanzu da za a dora mata kunu ko koko tana sayarwa gabaɗe kokon sai ka sai shi 300 tukunyar robar gabaɗe bokitan bai wuce 300 ba haka za ta zo ta zauna duk wanda zai sai kokon nan sai ya ganta gashi nan dai malam abun ba a cewa komai wallahi sai sun yi wanka sun yi kulliya sun fidda tsiraici sun yi mai wai a wannan gurin tallan wai anan ne za a ganta su samu saurayi bata je makaranta ba la ta addini wala ta boko kuma wannan tallan ba za ta tara mata kudin aure ba so ni dai ina ba wa iyayen shawara din halin da ake ciki a killace su a kai su makaranta yanzu muna da bukatar yaran mu su je makaranta yan mata su je su yi karatu ga islamiyuna a koya musu karatu a aure su suna da ilimi amma ba aure su ka aure su ka aure yarinya kamar ka aure jaka wallahi wata kai da kaga jaka ko wallahi akramakumullah ko yi hakuri wallahi haka suke ba ta san komai ba sallah wallahi ba ta iya ba ga ta budurwa shirbe biya katuwa kaya guda amma wallahi sallah ba ta iya ba kadika mata sallah ba ta iya ba me yasa saboda iyayenta ba su koya mata ba malam ba su koya mata ba ba a ce ta je makaranta ba ballantana matsalar jinin al'ada ya zo mata jinin rashin lafiya ya zo mata ballantana ba ga su nan ba da yawa sai ga suna bugowa waya suna tambaya ya ake wankan janaba ko a facebook wallahi yarinya malam babbar yarinya ta turo da Allah malam imam bayani ya ake wankan janaba ba su sani ba saboda tunda ta wayi gari ba shi aka koya mata ba kuma yanzu ba abun kunya bane a ce yaran mu a Kano fa kana ko wani ji wata jiha fa kaje ban sani ko ba kwa yawo ne ba ana ganin ka bu gani ake kamar la ilaha illallah ya take tafiya saboda duk wanda aka ce musulunci a Kano wallahi to yana jinjinawa kuma wallahi na shafa da annabi mai mace yanzu kaga yara yan mata na Kaduna wallahi sun fi yaran yan mata Kano sa hijabi ko hada ba za kai ba yaran mata Bauchi wallahi sun fi wallahi na jigawa sun fi musa hijabi Allah to na kaunan ma yaran matan mu na kauyuka sun fi wai nan wannan dan titi-titin da har kiyar cikin nan da yanayin da ake cike da yan motocin nan da ake hawa shi yasa wai mata wasu suke wai fitsara wai yanzu matar ka a garin nan zaka sai mata mota kana sai mata mota tana fara hawa mota ta daina sa hijabi wallahi tallahi akwai matar da ina gani ana dan mayafinta ba ta rufa ba ina ganin ta ni ma ne istighfari astaghfirullah wallahi tana zuwa danja mala daidai danja kawai su sauke wallahi su sauke dan mayafin irin motocin nan masu dan haske haske masu zadan nan kawai abu nan kuma duk alaji in yazo zai ga iya dan haka ina ganin wani an zo fa ga guri bai babin sai da dan matsayi daidai suka saita sai dan titi sai leka haka ko da kuma wallahi malam matar wani malam wannan ba labari aka bani ba gani nayi da ido na wani ya zo cikin yanwa lokacin ana daukan mata da babur wani ya zo ya same ni yake gaya min ni wallahi malam ina da matsala mutanen garin nan ba su da mutunci nace ah kamar ya mutanen garin nan ba su da mutunci wallahi ina zuwa nan kullun na je in dauko matata daga gurin aiki ina kai ta wurin aiki abin nan kuma a laifin nake Allah ya hore min laifin idan nazo da ita daidai danjan nan ta gidan murtala sai in ga inda na tsaya da ita kowa ya zo sai ya kalli matata a bayana wai shi wai baya so a rika kallanta to wannan malam wanda take bayan mijinta kenan wanda take bayan mijinta ina wacce take take da yancin kanta a hannunta labarin yana da yawa so mu yi kokari mu tsare ayyanmu na shafa da Annabi mai ta halin da yan mata suke ciki a wannan yanayi wallahi abun munin ya isa ku je nan gidan yara na daura da asibitin Nasarawa ku je ku ga yara jarirai karara kanana gaba ɗaya ƴaƴan Hausawa ne ƴaƴan Fulani ne duk ƴaƴan yaran mu ne ku hira da ma'aikatan za su ce yaran su ƴan matan ka ga yarinya budurwa ƴar birni ta ratiyo da katta ya gagal jagal ta zo ta dan leka a nuna mata danta ta san badanta ne da ta jefar sun je sun yi ciki sun jefar tazu din nan dabdizin ta wannan sai da aka mun fatawa wani ya auri mace wai ya zo ya aure ta ya tarar da ita tana da wata cikin wata biyu sai yasa wallahi ka tsaya ka caji Allah ba wai ka ga yarin ya buri abin nan ka je ka debo wa kanka wata masifa ka caji ta sosai Allah kuwa kun ga dan ku ba ku shiga wannan harkar ba ina ga muku mu dai mu dai mun riga mun fada sai dai addu'a Allah Allah ku fitar da mu sai dai kuma na lahira yanzu amma ku da baku shiga ba wallahi wallahi duk saurayin da bai yi aure ba ka tsaya ka darje ka san darjiya ku ka darje iya darjewa in ta birni ta yi wahala ta fi kauye suna da sauki wallahi kuwa ka je ka nemo mai arha saboda yan matan garin nan suna jan mai da yawa yawa kai kudi suna jan kudi kaga in talaka ba kowa ba in aka rinka yanka maka matsalar kudi wallahi sai ka gudu ba shine wani ya kai kayan lefon ba aka ce wai tace tana kaiwa sai ta fashe da kuka wane yanzu ni zai turo wannan sai ta Allah ya isa kayan lefon ta aka kai wai ya wulakanta ta tace ta fasa auren wallahi ba za ta yi ba aka yarinya nan take da sai kawansa aka dawo mai aka ce wai tarina ta ce sai ka kara yace sai na kara wannan din shekara nawa ina tattarawa to wallahi na hakura tace aka ce ai ta ma tace in dai ba za ka kara ba ta hakura yace to ni ma na hakura kuma Allah ya isa lokaci na da aka bata Allah kiyaye mu ku yi kokari ku nemi matan kirki matan arziki da za ku samu rayuwa mai daɗi in ba ka ba mutum zai zo kana yaro ka tsufa wallahi kana saurayi wallahi tsufa za ka Allah wa dai ka fita daga cikin sa'anninka duk abokananka suna a murmure kai kuma ka fara fita daga hayyacinka takardar ƙarshe wannan yana cewa wai dangane da cewa la ilaha illallah dinnan okay yace wani lokacin idan an je makabarta yakan ga malamai ko limami yana fada wai gawar da za a binne ta sai wai wani liman ko wani malami sai ya zo ya rinka ce da shi gawar ko yake masa magana to ka ce kaza in an tambaye ka ce kaza in amma tambaya ka ce kaza in amma tambaya ka ce kaza yace yaga ana yin haka din kuma wai ya jima ana cewa wai wani yana cewa wai wani wai kada ka tsorata in an tambaye ka karka tsorata ka bada amsa ka tsaya kada dan girma Allah wai sai a bashi wai sai a gaya mai tambayoyin da amsoshin su idan an tambaye ka mar rabbuka karka tsorata ka ce rabbi Allah wa ma dinuka karka tsorata ka ce dinin Islam wai fa bayan ya mutu fa malam bayan ya mutu kafin a binne shi to wannan ina ganin ai ba sai mun ba da ansa ba kuma ana faɗa ku kai dariya saboda kun san wasan yara ne ba ai baya ji ko ba ka bane yawa Allah ma ce wa manzon Allah ka san innaka la tusmi'ul mauta la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a ila wallahu iza wallahu mudbirin baka jin ba kai annabi kaga dai daraja da matsayi ba wanda kai annabi ko to kai Muhammadu baka jiyar da mamaci to annabi Muhammadu kansa baya iya jiyar da mamaci kuma baya ji a wannan abin da ka gaya mai baya ji akwai inda aka ce yana ji din nasi yazo akai bayani to shi kuma sai a faɗi a ina ne yake ji amma dai anan dai bayan an masa wanka wai an ajiye shi nan kafin irin dangi suna zuwa ana mai addu'a nan wai sai wai a tura wani limami zo yana bashi wai like ce satar ansa kai ma an kabari akai maka wannan ma ai sai ka sha duka ma ina ji wata kila so ba haka bane wannan yana cikin bid'o'i wanda zamu zo mu karanta su anan kun san karshen littafin nan bayani ne akan bid'o'in da ya shafi harkan mutuwa jana'iza zaman makoki da binne mamaci da ta'aziyya da wane ne duk suna cikin nan so wannan yana cikin bid'o'in da mutane suke kuma babu dalili akai kuma ba limami ba ko na makka ne eh wannan wallahi ba addini bane ko charbin sai ya kai 1000 ko layadi 30 yake daurawa akan sanar rawani ya saba wallahi ba daidai bane dan ko babu nassin da yace haka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh